والصلاة والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكسابة أتيك بدا كراتم نهدي سمم ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم wanda muke yi a cikin wannan littafi na umdatul akam min kalami khairil anam na fadilatu shaykh al-imam al-hafiz abu muhammad abdul ghani bin abdul wahid bin ali bin surur al-jamaili al-hambali al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya in ba manta ba muna kitabun nikah ko bangaren abin da ya shafi aure da saki da idda da waɗansu masail al-masail al-muta'alliqa bi ahkamin nikah bi ma'ana waɗansu matsaloli waɗanda suke da alaƙa da abin da ya shafi aure. To yau za mu shiga kitabul li'an, ɓangaren da yake bayani a kan li'ani. Kun san waɗannan hukunce-hukunce yana da kyau a ce magidanta sun sani. Duk mutumin da zai yi aure ya kamata a ce ya san waɗannan hukunce-hukunce, saboda kada ya je ya faɗa a ciki. Idan mutum ya faɗa a ciki daga baya gane ya faɗa a ciki, yanzu kuma ya za a warware shi ya ja ma kansa. Saboda ka'idar musulunci, wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi. Bai halatta mutum ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah a kai. Saboda haka yadda ake ta gaggawa a yi ta yin auratayya ko aure ba tare da neman ilimin auren ba hatsari ne. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Saboda haka abinda ya zama wajibi wa mutum shine ya bincika. Wani zaka samu yayi auren amma an je wata gaba auren ya lalace bai sani ba, sai daga baya ya gane cewa auren ya lalace tun shekaru da suka wuce. Mai yawa kuma an samu yaya a tsakani, to laifin waye? In aka je lahira yana da wani uzurin da zai kare kansa ne? Babu. Shi yasa ko da ba za ka iya karantawa da larabci ka fassara ba, akwai littafan da aka rubuta da Hausa za ka iya karanta su. Ko akwai wanda aka yi da turancin kana ji za ka iya karantawa, ko ka dinga sauraron malamai a lokacin da suke gabatar da bayani. Na'am, abinda ake nufi da li'ani, mutum ne yana tare da iyalinsa sai ya kasance ya ga iyalin tana lalata da wani, kuma ya gani da idonsa ya mummurƙusa ido, ya sake zurawa ya tabbatar cewa lallai abinda ya ganin nan haka ne. To a nan ya zai yi? Ihu zai yi, jama'a su taru, nemo shaidu guda huɗu zai yi, saboda haddi ya hau kansu. Saboda in ya samo shaidu suka zo suka shaida, ga wane yana zina da wance, to akwai tambayoyin da za a yi musu. Masu littafan fiqhu suka ce kama za kaman tanzun, kaman masayin tozali a cikin tandu. kalmighwati fil makhwala sai an samu haka idan da mutane uku za su zo su ba da kai da eh mun gani tur da tur na hudu sai yace shi fa da ya gansu suna kwance ne kawai to guda uku bulala 80 saboda kazafi kowa sai ya masa bulala 80 shi yasa ma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a samu wanda aka yi masa haddin zina saboda shaidun mutane guda hudu ba tunda hudun ma sai an samu adalai idan aka zo aka ce ga mutane guda hudu sun ba da shaida aka zo aka fada ma wasu jama'a sai wani ya ce ani na ji kaman an fadi wane a ciki aka ce eh yace wane eh yace kin za a samu wani dan taka irin wane kuwa ko kaga yana da wani umumin kenan yayi targade mu waɗannan shaidu don haka mutumin da ya ga matarsa tana lalata da wani hanya mafi sauki da za su rabu in dai ba zai yi hakuri ba to sai dai a yi liyani na biyu mutumin da yake zargin matarsa kuma zargi mai ƙarfi saboda waɗansu alamu da ya gani banda zargi na sama-sama musulunci ba ya yarda da wannan zargi mai ƙarfi cewa matar sannan tana lalata in ba zai yi haƙuri ba ba zai sake ta alun-alun ba to sai su yi liyani ɓangare na uku mutumin da matarsa ta zo da ciki shi ko bai yarda da cikin ba bai yarda da cikin ba zai za ga mutane ga sun nan suna tare amma mai yiwa wani ba ya iya kusantar matarsa wata uku wata hudu wata biyar saboda wata lalura ko saboda wata damuwa a daidai lokacin da mijinta ba ya kusantanta sai ta zo da ciki shi kuma ya tabbatar bai kusance ta ba to cikin na waye a takura ta sai ta faɗi wanda ya mata cikin musulunci bai ce a yi haka ba ko dai miji ya yi haƙuri ya zauna da cikin da yake shakku har haifi ɗan da ake shakku ko ya sallame ta amma bai isa ya yage wannan ɗan da ake shakku a kansa daga dangantakansa ba dole in ya mutu sai ya gaje shi ko kuma su yi liyani ne amma idan ya kasance mutum yana tare da matarsa shi fari sol kamar shawara ita ma farasol kamar shawara sai aka haifi wani yaro baƙiƙirin kamar bayan tukunya yanzu ya ce allambaran to ka bincika ba mamaki wannan matan fara da nake ganinta mai ne ya kamata a binciki uwanta da ubanta ya suke asali domin za ga wata ta fito faro-faro haka fara sol amma in ka ga uwarta saboda tsaban wasu za su zan dariya ma eh saboda tsaban baki kamar dozali har keke take yi kusan bakin tozali saboda bakinsa har walak-walak yake yi to ina ta samu wannan farar fata ina ta samu farin jiki ba mamaki mai ne duk mutumin da yake an haifa masa ɗa wanda yana ganin ɗan fatan jikin ɗan bai yi kama da nasa ko da na uwarsa ba da wannan ya je yana tuhuma ma kukure shi ba a li'ani a kan wannan ina fata an gane to hadisan da za mu karanta kenan amma da yake hadisi na farko yana da bayani حديثنا 339 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت الله وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر مضي وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجب فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب وبدأ برجله فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن يأتى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 3 وفي لفظ لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله ما لي فقال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استهلكت به أو استهلكت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها ولكن حديثنا فرقه فلي حديثنا قسم أين هذا علاقة دولنا وعنه رضي الله عنه عنهما أيضا أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلائنين wadannan hadisai guda biyu suna magana ne akan abu guda Abdullahi dan Umar Allah shi kare ya da su yace suna zaune a majalisan Annabi sai wani ya kawo kara yace ya Rasulullah idan mutun ya ga matarsa da wani suna aikata alfasha me zai yi idan yayi magana babban al'amari akwai damuwa idan yayi shiru nan ma babban al'amari domin abin zai ta cutar da shi zai rasa yadda zai yi me ya kamata ya yi sai manzo Allah ya shiru ya share shi saboda wannan point din nukta din hadari ne babba ta ka'ida mutum zai auri mace ce ba da niyyar ya sake ta bayan waɗansu shekaru ba duk auren da aka yi da niyyar a sake matan bayan waɗansu shekaru auren bai halatta ba aure bai yi ba shi yasa aka haramta nikahul mut'a temporary marriage haramun ne saboda haka za ka auri mace ne na har abada to in ko za ka aure mace ce na har abada to ba a son wani baƙin abu mummunan abu abin takin hankali ya shiga bakanin musamman akan abin da zai shafi dangantaka ko zuriyanka gaba daya to don haka wannan al'amari yana da girma kuma a lokacin ba a saukar wa manzon Allah da kowace aya akan irin wannan tuhuma ba hasali ma ayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ita ce ayan shaida da hukuncin kazafi duk wanda suke jefan waɗanda yake kamammun mutane mata ne ko maza
ثم لم ياتوا باربعه شهداء فانهم بصدوا كيدو غدا حدو بما الله يتي فجلدوهم 80 جلدا ويمسوا بولالا 80 saboda haka duk wanda ya kazafe ma wani yace masa ya yana zina to ya kawo shaidu hudun ba haka fa bulala 80 saboda ya masa kazafe man wani koma wata to wannan kuma sai aka samu miji ne da matarsa abin akwai hadari barai da gaske to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin shiru ya share shi sai bayan da ya tafi sai ya saki dawowa yace ya rasulullah yace wannan abin da na tambaye ka fa ya faru ne ya dame ni wani mataki ya kamata in dauka shine Allah ta'ala ya saukar da ayoyin li'ani a daidai wannan lokaci kamar yadda ayoyin suka ambata abin da ake magana shine tunda mutum ya zo yana zargin matarsa akan haka to musulunci bai ce yaje ya nemo shaidu ba duk da kasancewa aya ta ce sun malam ya to sa'an nan ba su zo da me ba da shaidu guda hudu ba to shi wannan ba a neman ya kawo shaidu guda hudu don matarsa ce kuma in aka ce yayi hakuri ba zai yi hakuri ba amma musulunci ya ce in zaka yi hakuri shikenan kar wata rana kuma bayan an bata maka rai ka ce irin iska dama ai kaza 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 in kai hakuri kai hakuri kawai don akwai abin da za a yi rufa asirin man dai lahira shine za a yi abin nan kwarai da gaske musamman matan da ta haifa maka yaya da yawa kuma sai ka zo ka same ta da wannan problem din in ka zo ka same ta ya za ka yi in ba za ka yi hakuri ba gara ka sake ta ka ja baki ka yi shiru shi wannan yaron da ka ganta tana barna su wadancan ba su da matsala tunda baka gani ba ƴaƴanka ne amma wannan yaron sai ka yi hakuri ka rike shi a haka kawai a tafiya duhu amma dai ka rabu da ita amma dai ga yaya a tsakani kuma ka ja bakinka ka yi kus saboda kana yin magana to abinda zai warware tsakaninku shine li'ani li'ani kuma bai da kyau da Hausa ana kiransa la'anta aya ta ce ka fara kai rantsuwa da shaida sau biyar kuma ka tsine ma kanka a na biyar idan kar ya kamata ita ma ta zo ta maida martani wa yadrau an hal azaba an tashhada arba'a shahadatin billah innahu lamin alkazibin wal khamisata anna ghadaba allahi alaiha in kana min as-sadiqin rantsuwa guda hudu ita ma za ta yi da shaida sannan na biyar ta ce hukun Allah ya tabbata akan ta idan ki mijin zargin da yake mata gaskiya idan sun yi haka abu na farko babu aure tsakanin su har abada abu na biyu wannan yaron idan tana da ciki wannan cikin ba ɗansa ba ne ɗanta ne don haka in ya mutu ba zai gaje shi ba babu alaka tsakanin su da wannan amma akwai yara a can baya waɗannan ƴaƴansa ne amma wannan da aka yi tsinuwa a tsakani ba ɗansa ba ne amma ɗan matan ne in aka tashi kiransa sai a kira shi da sunan wa da sunan uwarsa wudu'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah saboda haka wudu'uhum bi ummahatihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu ummahatihim fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum ina fata an gani na'am tunda ai akwai annabin da yake kiransa da sunan mahaifiyarsa ba ma guda ɗaya ba annabi Isa ibn Maryam sannan wa Yunus bin Matta waɗannan duk da sunan uwayensu ne ba da sunan ubanninsu ba ina ba ta fahimta to duk mutumin da yayi irin wannan li'ani da matarsa kamar yadda manzo Allah ya sa suka yi babu aure tsakanin su har abada yaro kuma ba nasa bane ba shi ba yaro amma ita tana da alaka da yaronta ɗanta ne idan ta mutu zai gaje ta idan ya mutu za ta gaje shi saboda haka yaro za a samu yana da dangin sa na wajen uwa amma ba ya da dangi wajen uba. Ina fata an gane. Idan miji yayi riba bayan sun yi haka sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah, sai ya dawo ya zo gaban shugaban musulmi ko alkali ya ce gaskiya matan nan na zalunce ta, na zalunce ta. To za a iya dawo musu da aurensu kuma ɗana sani, amma za a samu wasu zaraja su masa bulala tamanin tsuge shi, shi ne mafi sauki wajen hukunci kenan. Sannan kuma idan lokacin da aka zo liyani shi namiji ya rantse sai matan ta kiran zuwa, to hukunci ya haukanta alaman ta yadda kenan, hukunci ya haukanta. Kuma a nan shi zai fara, shi ne mai tuhuma, ita kuma daga baya za ta biyo baya, ita ce mai inkari. Alhali a can baya mun karanta albayyinatu alal muddai wal yaminu ala man ankara, a ka'idan kotu wanda ya kai ƙara shi yake sa shi ya kawo shaidu, wanda yake musu shi zai yi rantsuwa. Amma a nan sai aka samu bambanci. To bayan wannan abu ya faru a wannan ruwaya da suka yi wannan rantsuwa ya rantse ta rantse, sai annabi ya ce to shi kenan babu aure ku rabu. Sai ya ce to ai na ba da dukiya mai yawa wajen aurenta ya Rasulullah, dukiya ta manzo Allah ya ce maganan dukiya yake yanzu. Duk matan da mutum ya aure ta idan ya kwana da ita sau ɗaya sannan washe gari ya sake ta, duk abin da ya bata na sadaki ko miliyan nawa ne ta sha, ka'ida kenan. Balle wannan ma ba mamaki sun daɗe suna zaune ya ce ya kashe dukiyarsa. Kun san kullum muna bayani su ƙasashen Larabawa fa wajen aure fa suna jin jiki. Sai ga mutum ya kashe miliyan uku, miliyan huɗu, miliyan biyar aure, shi yasa duk yadda aka yi ba zai sake ba. Amma yanzu kana taɓa wani sai ka ji ya ce duk bai wuce dubu ɗari ba abin da ya kashe, yasa ana samun saɓani sai kwakkwaɗa mata mari, tana magana ya zagi uwarta ya zagi ubanta. Yasa ni nake da ra'ayin a rinƙa murƙusa masu neman aure a yanzu. Ya samu da ƙyar, dofa da ƙyar zai sake. Akwai abubuwan da in aka maka dole ka yi haƙuri. Ai tun da manzon Allah ya ce mace hankalinta ba a cike yake ba kamar yadda addininta yake, wato addininta ma ba a cike yake ba, to fa sai ka yi haƙuri. Mata ne fa suka takura annabi sai da ya rantsuwa, sai da ya wata guda baya gidansa. Ga masallacinsa, ga sutoɗin masallaci, yana kwana a cikin sutoɗin masallaci. Da suka takura shi, suka takura shi, ya ce wallahi sai na yi wata guda ban shigo gidan ba. To mata su takura annabi kuma bai kore su ba. Allah ne ya karɓa masa faɗan. Asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin. Har zuwa ƙarshe. Amma kaga duk da haka abinda Allah ya ce asa, Allah bai sa ya sake su ba. Nana Hafsa bintu Umar da wani abu ya faru annabi ya sake ta, sai ga mala'ika Jibrilu ya zo da umarni daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala cewa manzon Allah ya mayar da ita cikin igiyan aure, li annaha sawwama wa qawwama wa zawjuk wa zawjatuka fil janna. Ai abinda aka fara masa kenan. Kuma da manzo Allah aka tura shi ya fita yayi wata guda baya gida, yana aika musu da dukkan fane da komai, saboda in baka aika musu ban ka je lahira sai Allah ya tambaye ka wai gidan nan waye, waye ke tiyar da su da duk hidimomin da ake yi. Ko ƙarya suka aiko maka suka ce su fa sun gagara cin tuwo nama za su ci, kana su to din masallaci ka aika musu da kudin nama. waza Allah ya kwana 29 saboda ya bi al-hilal jinjirin wata kwana 29 sai ya dawo gida daga cikin masallaci sai ya shiga ɗakin nana Aisha zai shiga cikin gida tace dakata kai ranuwa kace wata guda to ni zan taimake ka ne kwana 29 kai akwai sauran kwana daya saboda kai koma yayi kwana daya yace Allah sarki ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza yace ai wata 10 da 19 ne in an samu problem ne yake kwanaki 30 kaga fa halin mata kenan to shi yasa wannan lokaci dole hakuri yake amma kuma akwai inda ba za a sake musu ragama ba yau su zama sakalu tunda Allah ya ce idan kun ji tsoron nushu ga hunna fa yi zuhunna wajuru hunna fil madaji wa diribu hunna fa in atanakum fala tabu alaihinna sabila inna Allah kana aliyan kabira amma dai mace dole akwai sassaukin da yake mata to wannan kenan saboda haka da ya ce mali sai annabi ya ce maganar dukiya yace bayan kun yi aure ta riga ta tare ai ta cinye dukiya saboda haka kai hakuri kawai tunda li'ani ya riga ya shigo ya raba ku kanka magana ta kare wannan ruwaya ke amma ruwayan Abdullahi dan Abba wanda shi malam bai kawo ba shi kuma Hilal ibn Umayya shine yazo yake zargin matarsa da wani wanda yake kiransa Shariku bin Samha saboda ana iya samun matan kana zarginta akwai specific person din da kake zargi shi ma wannan abin da ya faru kenan ya faɗa ma annabi annabi ya kauda sai ya faɗa ma annabi annabi ya kauda sai kai ƙarfi annabi ya ce da kalinka da can wancan mutumin da kake zargin sa babu kyan kar ma ka ambaci sunansa amma tsakaninka da matanka shine problem saboda haka ko ka kawo shaidu hudu ko mai maka haddin kazafi ko ku yi liyani saboda haka ya ba shi 3 options ko ya kawo shaidu guda hudu kamar yadda Allah ya ce a zo da 4 shahadatin billah ko kuma a yi masa haji fajliduhum 80 jalda ko kuma a yi li'ani shine wallazina yarmuna azwajahum shine yace shi gara yi li'ani lokacin da annabi ya zo ya yi wa'azi ya yi masa wa'azi ya kuma yace ina shaidawa billahi allazi la ilaha illa huwa ina zarginta da lalata yayi haka har sau hudu kowanne akwai shaida akwai rantsuwa innahu lamina sadiqin cewa shi yana daga cikin masu gaskiya yana zarginta dama nabiyar shi ne wanda ake sa la'ana nabiyar mutum ya ce ina shaidawa cewa wallahi ina shaidawa cewa ita tana lalata ko na ganta tana lalata amma in ƙarya na mata Allah ya tsine mini saboda kun san yaro ƙarami zai faɗi haka wani lokaci in aka ji sai a kawar da shi ya ce kai ka bar irin wannan amma babban mutum ya ce Allah ya tsine masa yasa duk tsohon da ka ji yana ce Allah ya tsine masa to shashashan tsoho ne saboda bai da hankali bai da tunani babu yadda za a yi kana to ai tsoho zan kira shi ba zan kira shi da tijo ba don da tijo ba zai yadda ya tsine ma kansa ba saboda mutum idan tsinuwa ta kama shi tsinuwan na fa annabi ya faɗa kamar halitta ce yadda ka san menene aradu ban sani ba mutanen nan suna magana ko an san aradu ko tsawa wani lokaci idan tsawa mai ƙarfi ta sauka wanda ake kira aradu takan tsaga bishiya takan raba bishiya gaba ɗaya ko in ta sauka a gida takan rusa gidan duka sun ce akwai wani ko lauje ne ko menene na tsawa ko hancinsa ne ko me in ya fada akan duk abin da ya fada halakar da shi yake yi to kaman haka ne fatinuwan nan take wata rana annabi yana tafiya cikin tawaga sai raƙuman wata mata ta yi mata tawaye sai matan ta ce maraƙumin Allah ya tsine maraƙumin manzo Allah kuma ya ji ya ce subhanallah ya ce ai tunda kin tsine maraƙumin nan ya ce ki sake raƙumin nan ya shiga jeji amma ba za mu yi tafiya da dabban da yake akwai tsinuwa a kanta ba don kar ya shafe mu shi mai ruwaya ya ce ina gani da ido na aka sake wannan raƙuma tana yawowa jeji saboda ƙa'ida ce duk abin da ka tsine masa idan bai tsinu ba tsinuwan za ta dawo kanka ne yasa yake hatsari ya abin nan ake cikin hatsari dalilin da yasa anan ma aka kawo tsinuwa shi yasa a ka'ida in aka zo gaban al'umma daman za a nemi kaman bayan sallan azhar ko bayan sallan asr ko bayan sallan asuba lokacin dattawa da mutanen kirki suna wajen za a zo gata gashi ya yi rantsuwa da tsinuwa ya yi da shaida guda biyar bayan an masa wa'azi idan ya gama kafin ita ta yi a yi mata wa'azi to na wannan shi mijin ya yi ana dakatar da shi ya ce wallahi ya riga ya gani ba zai yi haƙuri ba sai matan ta zo sai annabi ya mata wa'azi ya ce ki ji tsoron Allah a wannan ruwaya ma abin da ya faru kenan ki ji tsoron Allah in ba ki da gaskiya ki haƙura saboda kunyar du lahira ta fi ta duniya har kaman za ta fasa sai wasu cikin danginta suka ce karki bar mana abin kunya saboda gaban mutane yake karki bar mana abin kunya kawai sai ta wuce ta yi jairan ruwa guda biyar sai annabi ya ce a wurinku ya rasu tunda kun yi li'ani kuma ke yake je ɗana ki ne amma annabi ya ce idan aka haifi yaron nan yana da baƙin ido kamar tozali yana da kaurin waɗansu gaɓoɓi ya ce wannan yaro zargin da ake yi gaskiya ne wato ya faɗi siffofin wancan mutumi waɗansu ko sai suka sa ido da ta haihu ko sai ta haifi yaro mai baƙin ido shi ne aka zo aka faɗa ma annabi ya ce laula kitabullahi ba domin abin da ke cikin littafin Allah na li'ani a riga an yi ba ya ce da na mata haddi amma tunda ta riga ta yi rantsuwa ta kare kanta to saura a bari sai an je lahira amma na duniya kan an gama wannan shi ne ake kira li'ani yana da hatsari ainihin da wannan hadisi na farko hadisin Abdullahi dan Umar Allah ki ƙara yarda da su manya-manyan sahabbai ne uba da ɗa irin wannan tarayya ake so uba ya kasance mutumin kirki ɗa ma ya kasance mutumin kirki to a haka ana kyautata zaton za a samu zuriya masu albarka wallazina amanu wattaba'tum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min kai kullu mri'in bima kasaba rahim abinda ake so kenan Abdullahi dan Umar lalle duk lokacin da aka ambace su ana ce radiyallahu anhuma Allah ki kare yadda da su anna fulan ibn fulan yace lalle wale dan wale me yasa anan bai ambace sunaye ba saboda ba waje ne mai dadi ba ba waje ne mai kyau ba ko wancan ma saboda nafsi ya ambata shi yasa Hilal ibn Umayya da Shariq ibn Samha Allah ya sauke na'am wani mutum wane dan wane ya zo wajen annabi qala yace ya rasulullah yace ya manzon Allah ara'aita law wajada ahaduna imra'ata da ace ɗayan mu ya samu matarsa ala fahikatin tana aikata alfasha kaifa yasna ya annabi ya zai in takallama takallama bi amrin azim idan yayi magana fallasa domin babban al'amari ne saboda in yi magana ihu zai yi mutane su taru a ga matarsa ce ta fito wa in sakata sakata ala misli zalim in yayi shiru shi ma babban al'amari ne don zai ta masa ciwo wani ma ba ya sa abu zuciyarsa bugawa za ta yi mutu. Kala fasakatan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam yujibu, annabi ya shiru bai amsa masa ba, saboda a lokacin ba a saukar da ayoyi ba. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Falamma kana ba'da zalika atahu, bayan wannan bayan wani lokaci ya sake zuwa wajen annabi. Fa kala yace innal ladhi sa'altuka an, lalle abin da na tambaye ka ya manzon Allah, qadittulitu bihi, ni fa an jarabe ni da shi. Abin ya faru, fa anzalallahu azza wa jalla ha'ula'il ayat, shine Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi fi suratin nur, a cikin suratul nur. Wallazina yarmuna azwajahum, duk waɗanda suke zargin matayensu, walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum, amma ba su da shaidu sai karan kansu. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa shahadatu ahdihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqin, wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana minal kadhibin, wa yadra'u anha al'adaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu lamina kadhibin, wal khamisata anna ghadaballahi alayha in kana minal sadiqin. Shine Allah ya ce walaula fatulullahi alaikum watalahunna alaihi wa wa'adahu wa zakarahu. Shine sai manzo Allah ya karanta ayoyin, yace Allah ta'ala yace waɗanda suke zargin matayensu da zina kuma ba su da shaidu guda hudu, to shaidansu shine su yi rantsuwa da haɗa shaida da Allah, billahi alladhi la ilaha illa huwa, ina shaidawa da Allah na ganta kiri da kiri kuma da gaske nake yi. Eh, haka sau hudu. Na biyar yace la'anan Allah ta tabbata a kansa in kariya yake. Daman na biyar din rantsuwa ta biyar ta fi muni, yasa aka ce in yayi ta farko yayi ta biyu yayi ta uku yayi ta hudu, in zai yi ta biyar a dakatar da shi a masa wa'azi. A ce fa ta biyar ɗin nan fa, saboda in ya janye a sauran bai cika biyar ɗin ba, malamai sun ce ana iya daga masa ƙafa, sai dai kuma ya riga ya fito gaban mutane an yi abin kunya. Na wa wa'azahu wa zakkarahu, annabi ya yi masa wa'azi ya tunatar da shi. Wa akhbarahu, ya ba shi labari anna azabar duniya, cewa azaban duniya ahwanu min azabil akhirah, gare ya haƙura da azabar duniya don ya fi sauƙi a kan azabar lahira. Fakalala, shi kuma ya ce a'a, wallahi ba zai haƙura ba. Wallahi ba a saka bil haƙƙi nabiyya, ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya a matsayin annabi. Ma ka zabto alaiha, ya ce wallahi ban mata ƙarya ba, ni ba ƙarya na mata ba, abin ni kawai yin yi rantsuwan nan duka. Ya yi rantsuwa. Suma da aha, annabi ya kira ta, fa wa'azaha, ya yi mata wa'azi, wa akhbaraha, ya ba ta labari, anna azabar duniya ahwanu min azabil akhirah, cewa azabar duniya ta fi sauki daga azabar lahira, in kin san baki da gaskiya, to ki haƙura kawai kar ki rantsuwan nan, azabtar miki da hukunci. Wa qalat la, ita ma ta ce a'a, ta ce wallahi ba saka bil haqqi, ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya, innahu lakazibun, shi din nan makaryaci ne. To ba yadda aka iya da ita. Wa bada bi rajuli, annabi ya fara da namijin. Wa shahida arba'a shahadatin billahi innahu lamina sadiqin, ya yi shaidu guda hudu da Allah cewa wallahi shi din nan gaskiya ya faɗa, ba ƙarya ya yi mata ba. Wal khamisata, anabiyar, anna la'natallahi alayhi in kana minal kadhibin, yace la'anan Allah ta tabbata gare shi idan ƙarya yake ko yana cikin makaryata. Thumma sanna bil mar'a, sai annabi ya biyo baya da matan. Fa shahidat arba'a shahadatin billahi, ita ma ta yi shaida sau hudu da Allah. Innahu laminal kadhibin, cewa lalle mijinta yana daga cikin makaryata, ƙarya ya mata. Wal khamisata, a rantsuwanta na biyar, ta ce anna ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin, fushin Allah ya tabbata a kanta idan wato yana daga cikin masu gaskiya, kun ga in ƙarya ta yi kenan. Amma me yasa aka kira abin liyani sai aka dauko daga rantsuwar namiji ba a dauko daga rantsuwar matan ba? Fushin Allah ma bai da kyau. Duk wanda Allah ya fushi da shi, duniya da lahira ba zai ji daɗi ba, taɓewa zai yi. Summa farraqa bainahuma, shine sai annabi ya raba a tsakaninsu. Summa qala, da annabi ya raba a tsakaninsu sai ya ce, Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadhibun. Yace amma ina son sanar da ku, tsakaninku ku biyu ɗin nan Allah ya san akwai makaryaci a cikinku. Fa hal minkuma ta'ib, shin akwai wanda zai tuba daga cikinku ko da kun yi li'amin salatan? Shin akwai wanda zai tuba? Shin akwai wanda zai tuba? Suka yi shiru. Yace to shikenan ku tafi. Wannan ya gwada ko an yi li'ani ana iya warwarewa. Amma warwaran ya za a yi, in shi namiji ya noke. Saboda a ciki idan shi namiji ya ce ƙarya ya mata bulala 80, idan ita ta ce mijinta yana da gaskiya shi kuma an rajamu, to shi yasa zai yi wahala a samu wanda zai yi riba. Daman a nan namiji ya fi ƙuru ya yi riba, tunda shi ba kashe shi za a yi ba, shi bulala 80 za a yi masa. Wani kuwa zai iya shanye bulala 80 ɗin, zai iya shanyewa, tunda zai ce a makaranta ma wanda ke shi bulala 100, sai dai malaman makarantar da suke sa bulala 100 abin ya yi yawa. Kwanan nan wani malamin makaranta ya dake wani yaro ya ce zai masa bulala 160, amma kafin nan sai ya mutu. Yaro ya mutu, wai makarantar ma rufe ta kai. Shugaban makarantar ma da shugabannin da me sai da aka tattara su. Ya sa wani lokaci a ringa taka zanzan, musamman malaman Islamiyya. Yaro bai kawo hadda ba, a ce sai za a yi ta jibgansa haka. Kai nan jibge ka, da wani wawan alaran ma ne ya jibge ka ba daidai ba ne. Amma kai sai ka zo ka yi ta jibgan abin nan. In ya zo da tsautsayi aka samu yaro ko yarinyan da ba su da lafiya, komai yana iya faruwa. Kuma ko an kashe kes ɗin a nan duniya, ka tabbatar ba kana alaran ma ba, ko kana inda zargamu ne. In ka je lahira sai Allah tabaraka ta'ala ya tuhume ka. To ayi taka zanzan. Ko irin punishment ɗin da ake bayarwa, ko zaman lokaci za a ce mutum ya ta tsallen fado. Yana da kyau mutum ya samu bayani dangane da lafiyan yaro. Don baka san lafiyan yaro ba, akwai matsala. Akwai lokacin da muke primary school, wanda muke classmate, akwai wata ‘yar uwanmu, ita dukan kanta kawai naka sai ta yi ta haɓo. Yanzu tana da ma ‘ya’ya da jikoki, ban sani ba ko yanzu ma nan doki kanta ta kan yi haɓo. So aka zo kayya kawai wani malamin sai ya zo ya dake ta da bulala da ta rinƙa haɓo. Malamin fa ya rikice, hankalinsa ya tashi. Akwai haɓon da in ana ɗan fara shi naka ɗan zuzzuba ruwa yake abin nan yana ɗaukewa, akwai wanda kuma zai ta zuba. Shi ne haka aka naɗa kwamitin malamai, suka tafi da ita gida, suka je suka yi bayani, aka ce ai tana da wannan problem, ai ita ana dukan kanta. Sai haƙo, amma malami a tsorace yake. Sai uban ya ce ya ringa taka zanzan, ba ita wannan kaɗai ba, sauran yara ma a ringa la'akari da wannan. To amma wani lokaci ina ganin malaman makaranta ba sa lura da wannan. Sai ga yara sun zo ba sa iya ɗaukan jakansu saboda an daddaka su, ko ba su ba da hadda ba, ko ba su yi wani asamin ba. To ko wani ko tsallen kwaɗo ka sa shi, wani in ya je gida sai ya sha magani sai an ɗuma shi. Balle yanzu yadda ka ga maza ma kamar rabon maza suke. An san rabon maza ko? Kai ɗan malam baka san rabon maza ba. Baka san rabon maza ba ko? ga na kusa da kai ina ganin shi ma bai san ragon masa ba a cikin garin Nasarawa ya tashi la haula wala quwwata illa billah ya ustaz ka san ragon masa la haula wala quwwata shi ma cikin garin Nasarawa ya tashi balle kai to ragon masa ba wata zumbuwa ce la haula wala quwwata illa billah to tunda wannan gefe ba sani ba nan gefe ma ba sani kai ma zaharatin ba ka san ragon masa ba ai to ya ragon mazan yake to bayanin sannan kai da bayani ko dai kawai ya mana jirwaye ne kai kana son baka san ragon mazan ba balle kai na bakanin su wata tsuntsuwa ce wanda yan farauta yanzu suka zo ana ta da za ta tashi wuu eh za ta tashi kaman za ta yi kuzari amma ba za ta je nan da can ba za ta faɗi shi yasa su ƴan farauta suna ganewa suna ganin tsuntsuwan za su bi ta tana faduwa wajen za ka iya kama ta duk ma za ta iya tafi ba shi ne ake ce ragon maza da Allah ku koma ƙauyukanku ku nemi a gwada muku ire-iren waɗanda Allah ya taimake mu na'am wa fi lafdin a wani lafazi la sabila laka alaiha me wata magana aka ce ai tunda kuka yi li'ani fi kenan ko rabu har abada fa kala ya rasulullahi mali yace ya manzon Allah dukiyata da na kake wajen aure fa kala sai annabi yace la mala laka anan baka da dukiya akwai bambanci tsakanin li'ani da kuli tsakanin li'ani da kuli mutum ya kashe naira miliyan guda wajen auren mace sai ya samu halinta bai da kyau tana takura shi tana gasa shi tana cin mutuncinsa ba ta kyauta masa an ɗauki mataki ɗaya biyu uku abu ya gagara to sun suka je wajen alkali zai ce in dai ba za ka sake ta salun alun ba to ayi kule duk matan da take gasa ka tana wulakanta ka tana cin mutuncinka in ka ce ka sake ta saki yayi ta tafi da halinta amma in ka ce a'a a gaban alkali sai ya ce to zai yanka miki kudi to abinda ka yanko shi kenan sai a yi negotiation ka kashe mata miliyan ɗaya sai ka ce kai miliyan uku za ta baka domin yanzu aure ya yi tsada to haka za ta je ta nemi taimakon danginta su ba ta miliyan uku ta zo ta biya ka sai dai ka sani kana karɓan naira miliyan uku ɗin nan aure da ke tsakaninku ya yanke kas kuma malamai da yawa suka ce jini ɗaya za ta yi in aka tabbatar ba ta da ciki tana iya auren wani amma bayan ka karbi miliyan uku an yi kul'i sai ka yi ɗan da na sani sai ka dawo ta ce ke haƙuri kuskure ne ya sa na karbi miliyan uku ɗin nan kuskure ne to kai kana ganin miliyan nawa za ta karbi amma al'ani duk abin da ka riga ka kashe kenan ya bi ruwa tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kaifa ta'khudunahu wa kad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wannan ita ce kaida da ce la mala laka in kunta ta samu da ko ya ba ta hanyar aure ba danginta ne ko kuma ƴan uwanta danginku ne ina fata an gane na wa farraqa bainal mutala'inain annabi ya raba tsakanin masu li'ani guda biyu wanda already mun riga mun yi bayani akai sai hadisi na 341 an abi hurairata radiyallahu anhu qala jaa rajulun min bani fadara ila nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala inna imra'ati waladat gulaman aswada fa qala nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam halaka min ibil قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقة قال فأنى أتاها ذلك قال أسى أن يكون نزعه إرق قال وهذا أسى أن يكون نزعه إرق ولمتن يزوج النبي ما تنصتا هيفي يا ربكي كرم kun san su larabawa sun washe baƙin fata ba sa son baƙin fata ba larabawa kaɗai ba turawa ma haka ne inda mutum baki ne ba sa son baki. Wani ma wanda tsabarai ne in kun je kun hadu da ke ko aikin haji ko umra. Ko ka dan goga jiki haka sai ya goga ya gani ko ko bakin fenti. Ya kafe shi. Amma kun ga ikon Allah. Sai Allah tabaraka ta'ala yi waɗansu bakake a kasashen Asia. Bakake a kasashen Larabawa. Musamman yanzu ka je India, akwai Indiyawa bakake. Eh, to hatta Malaysia. Wajen Malaysia, Singapore, sai ka ga bakake. Sai ka ɗauka ma sun sha ruwan Najeriya ne. Ko ruwan South Africa ko Mozambique ko Zimbabwe. Eh, ko na Sudan. To amma a can ne Allah ya halicce su kuma bakake. Su kuma Larabawa wanda yake samun su shine zaka samu ba wai bakake haka bane, a brown ne. Baki mai duhu. Brown din da yake duhu, yake da duhu. Don kada iya samun Balarabe ka ganshi fatan jikinsa kamar nawa. Ai kare. To kage yanzu Balarabe ya ga mai kama da ni ai zai ce a ta ina matarsa ta samu wannan. To irin wannan ne abin da ya faru. Saboda shi a wajensa akwai duhu, duhu haka ya kamata ya kasance mai haske. Ina yanzu ya fada ma Annabi. Yace gaskiya ki fa ina tuhuma. To sai manzo Allah ya gano. Saboda wannan tuhuman da yake yi wato is a wato like baseless abu ne. Menene baseless abu? Yawwa babu hujja. To amma yaya Annabi zai ganar da shi ya gane? Shine sai yace zauna. Yace kana da raƙuma? Yace ƙwarai da gaske ina da raƙuma. Yace to menene kalolinku? Yace jajaye. Yace a cikin su ana samun brown ruwan ƙasa? Yace ƙwarai da gaske. Wani lokaci akan haifi wani ruwan ƙasa haka. Yace to shi ruwan ƙasan nan ta ina ya fito tunda uwarsa ja ce. Kaga ubansa ma raƙumi ja ne. Amma da yake dabbobi ne kusa ana hukunci da uwayensu ne. Tunda uwarsa ja ce me yasa ta haife shi brown ruwan ƙasa? Sai ce a'a ba mamaki wani irkun wato kamar wata jijiya ce ko wani abu ya dan wafce shi haka. Ana samu mai yiwuwa a cikin ubanninsa ko a cikin danginta akwai wani abu. Sai ce to ai mutane ma haka ne. Sai ce mutane ma haka ne. Shi yasa ƴaƴan uwa wani lokaci za ku ga zuriyan farare ne. Amma sai ga wani baki ya fito a tsakaninsu. Wani abin mamaki baki guluk za ka gaifi. Wato gawayi ma ya fi shi haske. Eh, amma inda za ka gane wani abu sai ka ga fiskansa ko yatsunsa ko gaɓoɓinsa iri ɗaya ne da na mutanen wannan gidan. Za ka ga ta wani waje sun yi kama. Amma kalan jiki su farare ne shi ya fito baki guluk. Kamar yadda yake a cikin bakake kuma sai a samu fari. Kamar mabarbare. Bari. Okay, farare. A cikin bare bari ne ko a cikin filani yake samun farare? A cikin. Eh. Sai a samu fari. Kuma wannan farin da za ka ga kewayen fiskansa ko tsawon fiskansa ko rawun fiskansa sai ka ga ya yi kama exactly na mutanen wannan gida. Ko hannayensa ko kafofinsa ko kirjinsa ko wani bangare na jikinsa ko hali duk ana samu ko magana sai a samu exactly irin na wannan zuriyar ne. To shi ta ina ya samu wannan? Saboda a ciki za a iya samu. Ana haihuwan farare sai ga wani baki ya fito. Ana haihuwan wani sai ga wani wankan tarwada ya fito. Ko bakake suna yi sai ga sun haifi fari. Eh, saboda haka cikin zuriya za ka samu irin waɗannan. Kamar yadda waɗansu za a gansu da uwa da uba gajeru ne amma sai su haifi yaro zololo. Ana samu ko? Kamar yadda uwa da uba za ka same su zololo sai su samu wani ɗan jabir.
a tsakani da wannan tsari ne na Allah.
Wa ya khaluqu ma yasha, saboda Allah yana halitta abin da ya dama. Ya habu liman yasha'u dhukur wa ya habu liman yasha'u aw yuzawwijuhum wa yaj'alu man yasha'u waqima.
Na'am. To shi ne manzo Allah sai ya masa wannan bayani, da ya masa wannan bayani ya ce to ya ce ya gani. Saboda irin wannan zargi ba ya ta tushe ƙwarai da gaske.
Za a yi ta haihuwan bakake wani lokaci sai wani fari ya kullo, kuma da zai samu tarihi mutum ya bincika a zuriyar sai ka ji ana ce wane-wane ai fari ne. Ana samun haka. Ko kuma ainihin menene farare sai wani baki ya kullo. To ana samun haka. Tunda za ga Hassan da Husaini, wani lokaci zai ga Husaini ya fito fari, Hassan ya fito baki, kuma ciki da yana ya haife su. Ai duk ana samun haka. To wannan shine عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثي لك ببن صحابي أبو هريرة الله قال يدالك قال يتي جاء رجل من بني فضارة ولمتم يازو لك قبيلا بني فضارة أنا بي أمتي سونان سبا تيدي ما لما يسون چه أنا تمان دم دم سونان سا دم دم وزم الله كتي ما سبين چه كم بين چه أحكا لك قبيلا بني فضارة دم دم بين قتادة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لزوج النبي سيئة إن امرأتي ولدت غلاما أسودا ما تاتا تاهي في بكين يارو. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيئة النبي يتي حلق من إبل يتي كنا دا راكما. قال نعم يتي نا دا راكما. قال فما ألوانها يتي منين اللون راكما. قال حمر يتي جاجاين. أكما ميكي ويشان zai ce maka ai suna da kaza suna da kaza, yana ganin saniya da wani abu, zai ce wannan saniya akwai matsalan kaza ko akwai kaza ko akwai kaza. Haka ma mai kiwon awaki da tumaki, to ga kajin gida, ga kajin turawa, duk wanda yake kiwon kaji irin waɗannan abin nan menene da ake kiransu, shi ma akwai waɗansu alamu wanda yana da experience zai iya yin bayani a kansu. To haka ne. To Allah ya sa wannan yana da raƙumansa, yana kiwon raƙuma, ya ce ai jajaye ne. Kala fa hal fiha min awraq, sai annabi ya ce ana samun awraq a ciki shine brown. Kala inna fiha la wurqa, ya ce ana samun dark brown ma. Wurqa wato dark brown, ruwan kasa mai duhu. Kala fa anna ataha zalik, ya ce to ta ina aka samu ciki raƙuma haka. Kala asa an yakuna da za'ahu irku, yace ba mamaki wani jijiya ne mai yawa cikin iyayensa ko kuma wato abin nan din wajen barbara da sauransu aka samu haka. Kala wa hadha asa an yakuna nazahu irku, shi ma wannan ana iya samun haka. Balle yanzu yadda za ka samu mutane zai yi wahala, mutumin da yake kabila ɗaya a ce duk matansa ya aure su ƴan kabilarsa. Yanzu aka samu ba gujire, za ka samu matarsa ɗaya ba barbariya ce, matarsa ɗaya ba filatana, matarsa ɗaya ta ɓata a ribibi ma. Ko ba ga ba ne, ba karkari ya ce, ba haushi ya ce, wane ne? Za ka samu ba filatani yana auren duk matarsa kare-kare ne. Kamar yadda za ka samu ba haushe duk matarsa an gasawa ne. An san an gasawa ko? Ya kabilu da yawa a nan duniya. Koyo ma na bani labarin wani wanda shi kuma ya auri baturiya ya aura. Baki ne wulin amma ya auri baturiya. To kaga waɗannan idan suka zo haihuwan yaya yana iya yiwa a samu turawa, yana iya yiwa a samu masu gwagwayayyun kai. Baka ke wulin. Haka ne. To yanzu wanda ya je ya auri baturiya ta haifa masa turawa, sai ya shigo da su cikin dangi, already an samu gauraya. Abinda musulunci yake magana, inda aure ne na halal, to ana iya samun ire-iren waɗannan gaba ɗaya, ba matsala ba ne. Kuma don an samu auren a can cikin dangin ku a can sama, an samu gaurayen wani abu, to yana iya sauka ya sake bayyana a can ƙasa, ko da ko ba a sake irin wannan aure ba. Wannan kenan shine. Annabi ya ce wa hadha asa an yakuna nadha'ahu irku, ya ce wannan ba mamaki shi ma ai irin wannan jijiya ne ta shafe shi shikenan wato ya bi wani layi ne. To sai hadisi na 342 ko da yake masu kirki sun masa babi. Kusan zamanin jahiliya su sun ba da dama mutum ya samu mace yana yi ajiye ta in ya mata ciki babu aure zai zo yi claiming din wannan ɗadin kuma za a ɗauka ba shi. Su jahiliya sun yarda da haka. Kamar yadda mace karuwa za ta ware ɗakinta wannan ya shigo, wannan ya shigo, wannan ya shigo bayan ta ɗauki ciki. Idan ta haiku sai ta ce kai kana zuwa. Kai ma kana zuwa. Kai ma kana zuwa. Allah rahma, kai ma kana zuwa. Wannan hukunci duk sauran da suke zuwa dole su hakura. Wannan zamanin jahiliya hukuncin kenan. To har musulunci ya zo akwai burbudin da ake annabi yana ɗan kakkaɓewa. To sai aka samu waɗansu sahabbansa guda biyu da ɗaya daga cikin matarsa sai ga wani yaro ana rikici a kansa. Rikici kayya kayya. Shi wancan yana ce yaron yana kama da ɗan uwa ne, shi kuma wancan yana ce yaron nan. Shi ne darasinmu na gaba insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuka ce Allah rahma kai ma kana zuwa.